الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna wa Allah godiya da ya bar mu da ranmu da lafiyar mu, muka samu kanmu a wannan rana ta Juma'a mai tarin albarka, wacce ta daidai da ranar 8 ga watan Ramadan Hijira 1441, wanda ya daidai da ranar 1 ga watan 5 2020 miladiya. Dan ci gaba da gabatar da majalisinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan wata mai albarka, wanda muna karatu cikin suratul baqara. Wannan shine zai zama darasinmu na 143 a cikin wannan sura. Sannan muna cikin aya ta 217, fadin Allah ta'ala: yas'alunaka anish shahril harami qitalin fi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Allah ta'ala yace: yas'alunaka an ash-shahril harami qitalin fi. Suna tambayarka game da watanni masu alfarma ko wata mai alfarma, hukuncin yaki a cikin sa. Qul, kace da su: qitalun fihi kabir, yaki a cikin wa'annan watannin babban laifi ne. Wasaddun an sabilillahi, amma kange mutane daga bin hanyar Allah. Wa kufurun bihi, da kuma kafirce masa. Wal masjidil harami, da kuma kange mutane daga masallaci mai alfarma. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, da kuma fitar da mutanen da suke cikin wannan masallacin mai alfarma daga cikinsa. Wannan shi ne mafi girman zunubi a gurin Allah. Allah ya ce kuma: wal fitnatu akbaru minal qatl, sannan ita kuma fitina ta fi girma daga kisa. Allah ya ce: wala yazaluna yuqatilunakum, ba za su gushe ba suna ci gaba da yakarku, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, har sai sun sa kun yi ridda daga addininku in har za su samu ikon hakan. A daidai wannan gabar muka tsaya a darasin mu na jiya, wanda a cikin karatun da ya gabata bayanai sun riga sun gabata dangante da dalilin saukar ayar da kuma hukuncin yin yaki a cikin wa'annan watanni, wanda cewa laifi ne, kuma hukuncin yana nan har yanzu na haramci, baya halatta a fadawa kafirai da yaki a cikin wa'annan watannin, sai dai idan su sun faduwa musulmi to ya halatta a mayar musu da martani, ko kuma an ga suna wani shirye-shirye na su farmaki musulmi a cikin wa'annan watanni, to musulmai suna da damar su kai musu hari a cikin wa'annan watanni kamar yadda muka yi bayani. In ba haka ba, yaki a cikin wa'annan watannin babban laifi ne. To amma toshe mutane da su kafiran Makka suka yi daga bin hanyar Allah, suka hanawa mutane imani, suke yakar muminai, suke kokarin hanawa mutane su shiga addinin Allah da kuma kafircewa Allah da suka yi da kuma kange mutane daga masallaci mai alfarma da suka yi da kuma korar mutanansa daga ciki da suka yi wannan shine mafi girman zulubi ana nuna musu cewa laifin da sahabbai suka yi na yakar wasu daga cikin kafirai a cikin watan Rajab bisa kuskure laifi ne yin hakan laifi ne yin yaki a cikin wannan watannin laifi ne duk da suna su ba daukan shi a matsayin laifi tunda abu ne na kuskure abu ne da suka yi shi bisa kuskure amma kar ku duba nasu kuskuren ku duba naku naku yafi nasu girma domin ko kun keta alfarmar masallaci mai alfarma ne in su ganin kuke yi sun keta alfarmar watanni wanda ajiya muka ce watannin sun samu alfarman ne ta dalilin wannan daki to ku kun keta alfarman daki sannan kuma alfarmomi kusan abubuwa guda hudu manya manya suka aikata wanda kowanne ɗaya daga ciki yafi laifin da su sahabban suka aikata dan haka Allah yace fitinar mutane daga addinin su fitinar musulmai daga addinin su ayi kokarin raba su da addinin su ta kowace hanya ta hanyar tsorata su ko ta hanyar kwadaitar da su ko ta hanyar sa musu shubha ko ta hanyar yakar su ko ta hanyar azabtar da su yin hakan shine mafi girma daga kisa domin in ka kashe musulmi akan addinin sa ya mutu mutuwa ta imani ya mutu mutuwa ta shahada makomar sa shine aljanna amma idan aka uzura masa har aka sa shi ridda ko aka ta sa masa wasu abubuwa na shubuhi ko kwadaitarwa ko tsoratarwa aka sa yayi ridda to hasara biyu zai yi hasirar dunya wal akhirah zai hasaran duniyan sa ne da lahirin sa dan haka ashe wannan fitina din a fitinin mutum game da addinin sa yafi girma fiye da wato ainihin kisa sai Allah yace kuma wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba za su ci gaba da yakar ku hatta yaruddukum an dinikum har sai sun sa kun yi ridda daga addinin ku za su ci gaba da yakar ku da kowace wasila su kashe kudi su bata lokaci akan wannan su wato yi amfani da wato gazuwul fikri wanda muka yi ambata ajiya yakar tunani da yakar dabi'un mutane a caccanza wa mutane dabi'unsu da halayensu a cacca dauke mutane daga koyarwa ta addinin musulunci a kai su zuwa ga wato ainihin wani tunani na daban wannan ba za su gushe ba za su ci gaba da yin wannan domin ba su da wata manufa sai su ga kun koma kamar su wadu law takfuruna kama kafaru gurun su ku kafirta kamar yadda suka kafirta ku zama daidai wa daida wannan shine gurun su da haka koyaushe arne su yake ga musulmi ya zama su taransa irin nashi abincin sa irin nashi yanda yake cin aladai kai ma ga kana cin aladai yanda yake shan giya kai ma ga kana shan giya haka yake su yanda yake kafircewa Allah kai ma ga ka kafircewa Allah wannan shi kadai ne abin da zai gamsar da kafirai amma in dai ba haka ba duk abin da za su yi wa musulmai na ta'addanci da kokarin talautar da su da azabtar da su duk ganin suke yi wannan bai gamsar da su ba ba su cimma gurin su ba har yanzu gurin su shine su ga duk musulman duniya gaba ɗayan su sun bar addinin su Allah ya ce wannan shine gurin su da haka ba za su gushe ba za su ci gaba da yakar musulmi har sai sun sa sun yi ridda daga addinin su amma Allah ya ce inistata'u in har za su samu ikon haka alhali kuma ba za su samu ikon ba ba za su taba samun ikon sanya musulmai gaba ɗaya su yi ridda ba sai dai a samu wasu gurbatattu daga ciki masu raunin imani kwadayi ya ja su ko a tsorata su ko a musu barazana ko wata shubha saboda raunin imani a sa su yi ridda amma duniya ba za ta gushe ba ana samun mutanen kirki da suke kan addini tatacce saukakke daga Allah kamar yadda Allah ya saukar da shi ba za a gushe ba ana samun mutanen da suke rike da irin wannan addinin har sai alkiyama ta zo har sai lokacin da Allah zai aiko iskan da zai karbe rayukan mu'mine gaba daya sannan alkiyama ta tsayo akan ashararrun mutane nan kamar ana mana hannunka mai sanda ne cewa to mu yi taka tsantsan da kafirai duk yanda kaga suna maka dariyar haƙuri to wannan kariyar rude ka wani mai hikima yake cewa idza ra'aita niyaban laysi barizatan fala tazunnanna anna laysa mubtasim in kaga haƙurin zaki a waje kar kai tsammanin dariya yake yi ba dariya yake yi ba wannan nufin cuta ne to haka dan kaga kafiri yana maka dariya ko ya ka maka wani taimako ko wani abu kai tsammanin cewa yana son ka Allah ya tsara ya riga ya tabbatar mana da cewa ba yanda za a yi kafiri ya je yana son musulmi wannan ba zai taba yiwa ba zaka duk mu'amala da zaka yi da kafiri to ka rika sara kana duba bakin gatari karka zura wuya ka rika taka tsantsan duk abin da ya bujiro da shi tsaya kai zurfin tunani ka auna da shari'anka ka auna da tunaninka kafin ka amince ku ci gaba da yin wannan mu'amalan da shi sai Allah yace wa man yartadid minkum an dinihi dukkan wanda ya riga daga cikin ku daga addinin sa yayi ridda ya bar addinin sa na musulunci ya koma wani addini ko wani iri ne minkum daga cikin ku Allah yace minkum dan a nuna baiwa a ce gaba ɗaya musulmai su yi ridda sai da a samu wasu daga ciki su yi to dukkan wanda yayi ridda daga cikin ku daga addinin sa aka sa shi yayi ridda ko dan kwadaitarwa ko tsoratarwa ko sanya masa wata shubha ko wani dalili irin wannan Allah yace dukkan wanda yayi wannan ridda din fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri wa ulaika habita ta'amalu to wa'annan ayyukan su gaba ɗaya sun rushe ayyukan su sun lalace to ajiya muke cewa abubuwan da suke janya suke janyo musulmi ya ridda suna nan da yawa akwai asbabun ridda suna nan da yawa wanda ba za mu iya hassare su ba dan haka sai dai a baka misali yana daga cikin abin da yake sa mutun ya ridda ya kafirce wa Allah ko kai shirka da Allah ko kai wani tsafi ko kai wani wato wani tsafi sihiri yana daga cikin asbabun ridda ko kuma ka zagi Allah ko ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin asbabun ridda zagin sahabbai ne malamai suka yi maganganu akai irin su Imam Malik suna ganin hatta zagin sahabbai yana sa mutun ya ridda wasu daga cikin malamai haka kuma wato kafircewa ko kuma ƙaryata wani abin da yake ma'lumin ne min addini bid darura abin da yake sananne a cikin addini ta fuskar larura ka ƙaryata shi mutum ya ƙaryata sallah ko ka ƙaryata azumi ko ka ƙaryata zakka ko aikin haji misali duka wannan yana sa mutum ya ridda da sauran wato sabuba da yawa wanda aka sani to kafin azarta wa mutum hukuncin ridda dole sai an kai shi wajen alkali idan ya aikata wani abu da ake ganin yayi ridda aka tabbatar da riddansa to za a ja shi a kai shi wajen alkali alkali ne zai tabbatar da shaidu kuma shi a ainihin bayyana masa cewa wannan abun da ya faɗa ko ya aikata fita ne daga musulunci yace eh ya sani amma kuma shi yana nan akan bakansa to a lokacin ne alkali zai yanke masa hukuncin yayi ridda to sai a bashi wasu kwanaki zuwa kwana uku cewa ya dawo musulunci in bai dawo ba to hukuncin sa shine hukuncin kisa shine a kashe shi a musulunci wannan shine hukunci wanda ya ridda al mufariqu li dinihi wanda ya bar addinin sa at-tariku li dinihi wanda ya bar addinin sa yana daga cikin abubuwa da manzo Allah yake cewa baya halatta jinin mutum musulmi sai ta hanyoyi guda uku asayibu zani wan nasu bin nasu wal fariqu li dinihi al tariku li dinihi al mufariqu lil jamaa baya halatta wato jinin mutum musulmi sai ta hanyoyi guda uku mai aure yayi zina ko kuma mutun yayi kisan kai shi ma a kashe shi ta hanyar kisasi ko kuma mutunan da ya ridda ya bar addinin sa yake raba kan musulmi dan haka hukuncin sa hukuncin kisa amma kafin azartar da hukuncin akwai sharuɗa da sai an tabbatar da su ko da an samu shaidu cewa tabbas wannan maganan ko wannan aikin ya aikata ko wannan maganan ya faɗa aka kawo shi kotu aka samu shaida to akwai buƙatar cika sharuɗa sannan a ainihin tabbatar masa da wannan riddadin sharadin farko ya zama balagagge ne baligi ne idan yaro karami yayi wani abu na ridda wannan ba a ce masa yayi ridda ko ai masa hukuncin ridda yaro karami wanda bai balaga ba wato sharadin ridda na farko ya zama baligi ne wanda shari'a ta hukan sa ba yaro karamin shari'a ma ba ta hukan sa ba balantana ai maganan ridda sannan sharadi na biyu al-aql hankali ya zama da yana wato mai hankali ne ba mahukaci ba idan mahaukaci ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah misali ko ya faɗi wani abu irin wannan ba za a ce kai shi gaban alkali a zartar masa da hukuncin ridda ba wanda ya faɗa cikin maye shine malamai suka yi sabani shin idan mutum ya faɗi kalma ta kafirci a cikin maye shin ya kafirta ko kuma yayi ridda ko kuma bai ridda ba wasu suka ce yayi ridda da shi yaje ya sha da gangan wasu kuma suka ce a bai ridda ba tunda abin da ya faɗa baya cikin hayyacinsa wannan shine zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin malaman da muka yi zamani da shi kuma Sheikhul Usaymin yana bisa wannan ra'ayin cewa idan mutum ya sha abun maye ya faɗi kalma ta ridda to ba a yi masa hukuncin ridda tunda bai faɗa a cikin hankalinsa ba bai faɗa a cikin inda da hankalinsa ne ba zai faɗa ba wani mashayi da ya shiga coci shi ya sha giya sai giya ta kai shi toci yazo yace shi kawai yazo ya shiga kristanci to ka san ba abin da yake faranta ma arne rai yaga musulmi ya ce zai kafirta suka yi farin ciki aka ce za a yi mishi wankan tsarki aka zo aka sa shi cikin ruwa aka tsoma shi aka zuba mishi ruwa aka ce ka yarda Allah Allah ne yace na yarda ka yarda Allah Allah ne yace na yarda ka yarda annabi Isa dan Allah ne yace mm aka zuba mishi ruwa aka ce ka yarda Allah Allah ne yace na yarda to ka yarda annabi Isa dan Allah ne yace mm aka ce a'a aka sake maimaitawa ka yarda Allah Allah ne yace na yarda to ka yarda annabi Isa dan Allah ne yace mm yace kai shirman manza shirman yau zaka ce wanda bai karanta qul huwallahu ahad ba Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya tashi ya kakkabe yana tangadi ya huto aga a cikin giyan ma shi a cikin giyan ma shi kaga ya ki yadda ya yace annabi Isa da Allah ne to haka in mutum ya fada a cikin maye suka ce bai yarda ba kenan inda ma ya fada a lokacin ba za a ce ya yarda ba tunda yana cikin maye na uku a ikhtiyar ya zama ya fada ne bisa zabi ba tilasta shi akai ba idan aka tilasta shi ya fadi kalman kafirci ko ya aikata kafirci wannan ba za a yi masa hukuncin yarda ba illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka tilasta shi zuciyarsa tana kan imani aka tilasta shi ya fadi wani abu na kafirci to wannan ba za a yi masa hukuncin cewa yayi ridda ba sannan abu na hudu niyya ya zama ya fada da niyyar kafircin ya fada da niyyar fita daga musuluncin ba wai kuskure ne aka samu ko subutar baki ba amma idan mutum ya fadi wani abu subutar baki ko saboda farin ciki ya fadi wani abu bisa kuskure wannan ba za a yi masa hukuncin ridda ba kamar mutumin da tagowarsa ya bace a cikin sahara yayi ta nema bai gani ba har ya fidda tsammani ya zo ya kwanta yana jiran mutuwa sai Allah ya dawo masa da tagowarsa da amincinta da komai yana farkawa sai ya ganta saboda farin ciki da ya tashi ya kama akalanta sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka kaga wannan inda da niyya ne ya fada kaga yayi ridda ka cewa Allah bawanka kai ubangijin Allah to amma kuma da yake bisa kuskure ne annabi ya ce akhta'a min shiddatil farah yayi kuskure saboda tsananin farin ciki kaga wannan ba za a yi masa hukuncin ridda ba haka na biyar al-ilmu ya zama ya fada bisa ilimi wannan kalmar ya fada bisa sanin cewa kalman ta kafirci ce ya fada bisa ilimi ba bisa jahilci ba idan mutum ya fadi kalma ta kafirci da jahilci to ba a yi masa hukuncin ridda da Allah ta'ala ya ce min ba'di ma tabayyana lahul huda kafirci yakan tabbata akan ka ne idan ka zo ka sabawa annabi bayan shari'a ta bayyana gare ka to kaga shi shari'a ba ta bayyana gare shi ba saboda bai samu ilimi ba yanda cikin jahilci da haka suka ce ba a yi masa hukunci in dai akan jahilci ne ya fada ko kuma wata shubha ya zama yana da wata shubha ne wata shubha ce ya fake da ita yake ganin wannan abin da ya aikata ko ya fada daidai ne to shi ma nan ba za a kafirta shi ba sai an kade masa wannan shubhar an dawo da shi kan daidai idan ya ki yadda to lokacin ne zai yi masa hukuncin ridda haka tawili wasu malamai suna sa tawili ya zama a tawili wanda yake muhtamal kai tawilin ayar tana iya kuma daukar wannan tawilin akwai tawilin da in ka fada aya ma ba ta daukar wannan tawilin tawili wanda yake ba'id wannan ba la'akari da shi amma tawili wanda yake muhtamal ayar za ta iya daukar wannan fuskar amma kuma sai mutun yayi aiki da wannan fa'intar sai ya gina wani aiki akai ko ya fadi wani abu akan wannan wanda ya zama wannan fita ne daga musulunci to saboda wannan tawilin da yayi shi ma ba za a fidda shi ba ba za a yi masa hukuncin ridda ba har sai an dawo da shi kan hanya an yi masa bayani haka takalidanci wasu malamai na sa takalidanci shine ya zama wani malami ne yake bi ido rufe sai malamin ya dora shi akan wasu abubuwa wanda kafirci ne kuma ya dora shi akai da sunan musulunci shi kuma yana ganin girman malamin yana ganin matsayin malamin haka yana ganin malamin ba zai masa ƙarya ba yazo ya aikata wannan abun aka kamo shi aka kawo shi kotu aka tabbatar ya fada to matukar ya ce ai malam wani ne ya dora mu akan wannan to kaga shi wannan ba za a yi masa hukuncin ridda ba haka dole za a dawo da shi kan hanya a ce to wannan abin da malam wani ya dora ku laifi ne kafirci ne ridda ne ku tuba ku daina in ya tuba shikenan kaga shikenan sai a ba za a yi masa hukuncin cewa yayi ridda ba amma idan ya cije bayan ai masa bayani an gamsar da shi yake to a lokacin ne zai shiga cikin matsala an gane amma kaga cikin wayannan babu ba a sanya mai wasa ba dukkan wanda yake ya faɗi kalman kafirci cikin wasa shi wannan ba za a sa shi anan ba shi wannan qata'ani ya ridda cikin wasa kace kai ka faɗi wata kalman kafirci kace ai da wasa ka faɗa wannan ba aidar da wannan ko kace wai ranka ya baci ka zagi addini yanzu larabawa nan bamu da wannan dabi'ar alhamdulillah yanzu in kaje sudan irin kasashen larabawa zaka ga mutun da fada ya hada shi da mutun sai ka ga ya zagi addininsa addininsa kawai wai wannan wai sabbuddin suke ce masa sabbuddin aiwani ya sabba ma wani dini ma'ana ya zage shi har ya zagi addininsa to wannan ridda ne ba za a yi maka uzuri a ce wai ranka ya baci ka zagi addini kai mutun yayi ridda ko kace ai da wasa ka fada mutanen da ake cikin tafiya an tafi yaki suna ta fadin wasu kalmomi da musu na ridda Allah yace annabi ka jira su zo ka tambaye su in ka tambaye su za su ce inna ma kunna nakudu wa nal'ab ai kukkutsawa muke muna dan wasa dan mutun yayi zangon tafiyar mu daina ganin nisan ta sai Allah yace qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kace Allah da manzansa da ayoyinsa kuke wa izgili la ta'tazilu kad kafartum ba'da imanikum kada ku kawo wani hanzari hakika kun kafirta bayan imanin ku kaga ba ai musu uzuri da cewa ai wasa ce muke yi da sauransu haka dan ka faɗi kalma ta ridda da wasa to wannan ba ai wa mutum uzuri sai dai ya tuba ya daina da haka wa'annan sharuɗa da muka ambata dole sai an cika su akan mutum kafin ai masa hukuncin cewa ya yi ridda domin hukuncin ridda shine kisa kamar yadda muka faɗa shi yasa dole ya zama alkali ne zai zartar da hukuncin ba daidaikun mutane ba domin idan an bar abin a hannun da kuma mutane to za a yi ta kashe mutane ba bisa haƙi ba kawai za a yi ma wani ƙarya a koro shi a ce ya zagi manzo Allah kana jin haushin mutum kawai an yi aure ya kasa ka kawai sai ka ce ai ya zagi manzo Allah ka samu mutum hudu su daure maka gindi ku ji kawai ku ce ya zagi kawai a biyo shi ana yi me yayi ah manzo Allah ya zaga a bi shi titif titif a kashe shi gobe ma wani zai yi wa wani haka nan kai ma wata rana wani in ya ji haushin ka sai ya maka wannan kai ma a kashe ka aga dole abin sai ya zo hannun alkali shine zai tabbatar da shaidu da komai sannan a zartar da hukunci abinda malamai suka yi istisna'i kawai shine wato kamar shugaba da bawansa idan bawa ya aikata ridda shi shugaba zai yi masa hukunci ko in ya aikata wani abu na laifi zai yi masa haddi idan ka kama bawanka yayi zina zaka yi masa haddi da kanka ko shi ma dole sai ka kai shi gaba alkali idan bawanka yayi ridda zaka yi masa hukunci da kanka tunda kai sayyid ne ko dole sai shi ma sai alkali to nan malamai sun yi sabani akwai masu ganin da kanka zaka iya zartar masa da hukunci akwai masu ganin shi ma kuma sai an kai shi wajen ainihin alkali to wannan kadan daga cikin abin da ya shafi hukuncin ridda wanda sauran bayani sai mutane sun leka manya littattafai samu karin bayani Allah ya ce man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir dukkan wanda ya ridda daga cikin ku daga addininsa alhali kuma ya mutu yana kafiri ay yamutu ala al-kufr yamutu akan kafirci wannan jumlar ta zo ne fi mawdi'i nasbin ala al-hal ta zo fi mawdi'i nasbin ala al-hal hal ne min fa'il yamut wato hal ne na fa'ilin yamut ay fa yamut yamutu wa huwa kafirun al-hali shi yana kafiri yace to fa ulaika to kaga wa'incan habitat a'maluhum ayyukan su sun lalace ayyukan da suka gabatar ayyukan kirki da suka aikata gaba ɗaya sun ruguje sun lalace asalin kalmar alhabatu da aka ce habitat asalin kalmar alhabatu bi fathi alba asalin ta shine dabba da za ta ci abinci da yawa har cikin ta ya kumbura suka ce huwa an ta'kula dabbatu aklan kathiran tantafikhu ma'ahu butunaha tantafikhu ma'ahu butunaha dabba ce za ta ci abinci da yawa kamar raƙumi ya ci abinci har cikin sa ya kumbura ana samun wannan sai cikin dabba ya kumbura sai ya zama wannan abincin da ta ci ba zai amfane ta ba halin ta ma zai zo nan ya lalace ta kasa yin komai ya so da dama ma ta kan mutu saboda wannan dalilin to sai aka kwatanta halin wanda zai aikata aikin kirki sannan ya zo ya lalata wannan aikin ta hanyar ridda wannan kuma ya zama wato azaba gare shi wannan ya zama wato wabalan alai ya zama musiba da azaba a kansa sai aka kwatanta halinsa da halin dabbar da za ta ci abinci har alhabatu abinda ake kira alhabatu ya same ta wato shine cikin ta yi kumbura sai ya zama halinta shi ma ya lalace daga ta ci abinci dan ta amfana amma abincin bai amfana da ita ba karshen ta ya halaka ta to sai aka kwatanta wannan halin da halin wanda zai aikata aikin alkhairi kuma daga baya zo ya lalata shi ta hanyar ridda, karshe abin ya zai ne masa musiba, ya zai ne masa azaba. To kaga akwai tashbihi ana, shi yasa sai aka kwatanta halin wannan da halin dabbar da take wato ainihin cin abinci da yawa har ta kasa yin komai, karshe ma ta zo ta mutu. To sai aka ce ulaika habitat a'maluhum, wa'annan ayyukansu sun lalace, ayyukansu sun rugurguje, ba za su ci amfanin su ba a duniya da lahira. Anan za mu fahimci cewa ashe ita ridda takan lalata ayyukan alkhairin mutum. Idan mutum ya ridda duk aikin alkhairin da yayi ya lalace al'amalu saliha, amma ridda ba ta rusa wato munanan ayyuka. An gane zinar da kai da shan giya da sata da wane ne lokacin da kake cikin musulunci, dan kai ridda ba a ce ridda ta rugurta rushe wannan zunubin, a ce ai ta rusa aikin ka haddan mummunan aiki. Da haka in ka musulunta ka dawo ba abin ka bashin zunubin da ka aikata kafin ka ridda. Ita ridda takan rusa aikin alkhairi ne kawai. Da haka satar da kai da zinar da kai da wane duk yana nan, duk zunubin sa yana nan. An gane al'amalu saliha su ne take rusawa ayyukan alkhairi. Da mun so ayyukan alkhairi suna ginuwa ne akan imani, idan imani ya rushe su ma sai su rushe tare da imanin gaba daya. An gane wannan. Amma da sharadi, idan mutum ya mutu, idan mutum ya mutu akan wannan riddan ba tare da ya dawo ya jaddada musuluncin sa ba. Allah ta'ala ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum, wanda duke ya ridda daga cikin ku kuma ya mutu alhali yana kafiri, to wannan ayyukan su sun lalace. To sai dai malamai sun yi sabani, sun karawa kansu, sun karawa junan su sani akan cewa shin wanda ya ridda sanan daga baya ya dawo musulunci, sun yi ittifaki akan duk wanda ya ridda ya mutu akan riddansa, to aikansa duka sun lalace kuma zai dawo ma a cikin wuta. Amma inda suka yi sabani shine idan mutum ya ridda ai an ce aikin sa ya lalace, to idan ya dawo musuluncin shin aikin can nashi da yayi kafin ya ridda za a dawo masa da aikin sa, ko kuma aikin shi ma ya lalace tare da riddan sai dai ya gina sabon aiki daga lokacin da ya dawo musulunci? Malamai sun yi maganganu guda biyu akan wannan. Imam Shafi'i da wani ra'ayi na Imam Ahmad, wani kauli na Imam Ahmad, suna ganin cewa ridda takan lalata aiki ne idan mutum ya mutu a matsayin murtaddi, idan mutum ya mutu a matsayin murtaddi, a matsayin kafiri, a lokacin ne aikin sa yake lalacewa. Suka ce domin ayar cewa tayi wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum, kaga an sanya cewa har ya mutu yana kafiri, wanda ya ridda daga cikin ku kuma ya mutu yana kafiri, an sanya wannan. To me amfanin sabanin? Dan akwai waɗanda su suke ganin kamar malikiya da masabar Abu Hanifa, masabar Hanafiya da malikiya, su kuma suna ganin in ka mutu, in mutum yayi ridda daga baya ya dawo musulunci, aikin da yayi na farko duka ya lalace, sai dai ya gina sabon aiki, sai dai ya gina sabon. Wannan shine masabar malikiya, Hanafiya da kuma mai malikiya. To me tasirin sabanin? Me zamu samu na fa'ida karkashin wannan sabanin? To fa'idar da za a samu, idan misali musulmi ya aikata aikin haji sannan yayi ridda daga baya ya dawo musulunci, shin aikin hajin sa yana nan ko sai ya sake wani aikin haji? Aikin hajin sa wancan da yayi yana nan ba sai yanzu babu wajibcin aikin haji akan sa, ko kuma dole ne yanzu sai ya koma ya aikata wani aikin haji? Idan mutum yayi ridda matarsa ta sako daga baya ya dawo musulunci, shin matarsa za ta dawo a matsayin matarsa, ko kuma shikenan sai an sake wani sabon daura aure? Kun gane ko? To wannan shine abinda tasirin, abinda sabanin zai haifar, shine abinda sabanin zai haifar. To yanzu kamar Ahnaf da Malikiya, wanda su suke cewa idan mutum ya ridda duka aikin sa ya lalace sai dai ya gina sabo, kaga su suka tafi akan cewa to hajjin sa ma ya lalace. Dan haka idan mutum a wajen su suna gani idan mutum ya ridda, idan ya dawo akwai wajibcin aikin haji akan sa, in ya dawo musulunci, waccan hajjin da ya ba a magananta yanzu akwai wajibi sai ya koma yayi sabon aikin haji. Kuma in yana da mata dole sai a yi musu sabon daurin aure. Kun fahimta? Aure wancan ya riga ya lalace sai dai sabon daurin aure. Aka ce meye dalilin ku? Suka ce Allah ta'ala ya ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka, tunda nan ayar ta kawo kaidi ko fa yamutu huwa kafirun. Suka ce to ga ayatan Allah yace duk wanda ya shirka daga cikin ku la yahbatanna amaluhu, aikin sa zai lalace, wala yakuna wala yakuna wala takuna la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takuna min al-khasirin, zaka kasance daga cikin wanda suka yi hasara. Wannan ana fuskantar manzon Allah da maganar, amma ana nufin al'ummar sa. To nan kaga suka ce ai ba a kawo maganar fayyamut wa huwa kafirun, kun gane ja akai in kai shirka aikin ka ya lalace. Sannan ga aya kuma cikin suratu al-ma'ida da Allah yake cewa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dukkan wanda ya kafirce wa imani to hakika aikin sa ya lalace, kuma shi a lahira zai kasance cikin tabo. Suka ce kaga nan ba ai maganar fa ya mutu wa huwa kafirun ba, da haka suka ce wa'annan ayoyin sune hujja akan cewa in mutun ya mutu in mutun ya yarda ya dawo musulunci to aikin da ya na baya duka ya lalace. To sai dai waɗancan malaman da suke ga sabawa ra'ayinsu suka ce eh duk da nan ba a kawo kaidi ba, amma ai ƙarshen ayar yana nuna cewa wanda ya mutu yana kafiri da shi ake magana. Tunda waccan ayar ta farko da Allah ya ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka, ƙarshe ta aka wala takunanna min al-khasirin, zaka kasance daga cikin wanda suka yi hasara. Ta biyun kuma man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, to idan mutun ya yarda sannan ya dawo musulunci zai kasance cikin wanda suka yi hasara, zai mutu a wala ban san ba kun gane masalar. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, idan mutun ya yarda ya dawo musulunci to kuma ta yaya karshe za a tuwa cewa huwa fil akhirati min al-khasirin bayan ya dawo, an gane kenan? Karshen ayar yana nuna wanda bai dawo ba ake magana, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, ya yarda bai dawo musulunci ba, har ya mutu bisa kafirci to huwa fil akhirati min al-khasirin. Wancan ma da yace la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin, shine wanda ya mutu akan wannan kafirci, amma idan ka dawo shikenan ai ba magana kuma a ce zaka mutu cikin wanda suka yi hasara. Kenan su kansu wannan ayoyin suna magana ne da wanda mai wanda ya mutu bai dawo ba, shi yasa aka ce wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Sannan kuma ga abinda aka sani na ka'ida ta usul hamalul mutlaq ala al-muqayyad, idan wata aya tazo mutlaqa wata tazo muqayyada akan dora mutlaqa din akan muqayyada, dan haka waccan tazo wannan sun zo ba kaidi, waccan kuma tazo da kaidi sai a dora wa'annan da ba su da kaidi ai musu hukuncin waccan da tazo da kaidi. Wannan abu ne sananne a wajen malaman usul. Bayan wannan kuma akwai hadisi, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisin Hakim bin hadisin Hakim bin Hizam wanda Imam Bukhari ya fitar da shi, wanda yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin jahiliya yayi ayyukan alkhairi, ya yanta bawa 100, ya bayar da raƙumi 100 a hau, ya bayar da kyautar raƙumi 100 da za a hau aje ayi ayyuka na alkhairi, kuma ce yayi wannan dan Allah. Yanzu bayan kuma ya musulunta ya sake yanta wasu bayan 100, kuma ya sake ba da raƙumi 100, to shi da yake tambaya wancan aikin alkhairin da ya a lokacin jahiliya kafin ya musulunta, shin Allah zai bashi ladansa? Duk da yayi ne dama yayi da niyyar ibada, yayi ne dan Allah, shin Allah zai bashi lada? Sai annabi ya ce masa aslamta ala ma salafa laka min khairi, yace ka musulunta akan abin da ya gabata maka na alkhairi, ka musulunta akan abin da ya gabata naka na alkhairi. Hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi, mun gane wannan ma'ana aikin da ya lokacin jahiliya yana kafiri, yanzu da ya musulunta akai ladan su yana. Sannan ga hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda Imam Bukhari ya fitar da shi mu'allaq da siga ta jazm, Imam An-Nasa'i kuma ya fitar da shi mausulan, wanda lafazi na Imam An-Nasa'i ne da zamu karanta. Albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha, silsilatul ahadith sahiha a hadisi mai lamba 247 wanda yake cewa manzo Allah yake cewa idza aslama al-abdu fa hasuna islamuhu kataba Allah lahu kullu hasanatin kana azlafaha, yace idan bawa ya musulunta ya kyautata musuluncinsa to Allah zai rubuta masa dukkanin aikin alkhairin da ya a baya. Idan bawa ya musulunta ya kuma kyautata musuluncinsa duk aikin alkhairin da ya kafin ya musulunta, biyayya ga iyaye, kyautatawa bayan Allah da sauransu, Allah zai rubuta masa ladan wannan. Wannan shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce. To kaga ta yaya za a yi a ce mutumin da ya aiki a lokacin kafirci in ya musulunta za a rubuta masa ladan aikin, sannan a ce wanda ya aikin sa a lokacin musulunci, tunda shi wannan aikin da yayi shi ne yana musulmi daga baya ya ridda. To
الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض.
نعم. So aya kuri ana samun tangarda. Na'am. Mutumin da ya aiki a lokacin da yake kafiri, aka ce in ya musulunta ana rubuta masa ladan aikin sa wanda ya a lokacin kafircin sa. To kuma yanzu sai yayi aiki yana lokacin yana cikin musulunci. Yayi aiki a matsayin sa na musulmi, yayi aikin haji, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, sai ya ridda. Yanzu bayan yayi riddan ai zai iya yin wasu aikin alkhairi ko? Bayan yayi riddan zai iya yin wasu aikin alkhairi, daga baya sai ya dawo musulunci. To sai a ce wa'annan da yayi lokacin riddarsa za a karba, tunda yayi su lokacin yana kafiri. Amma waɗancan da yayi lokacin yana musulmi, yayi ridda a ce ba za a karba ba? Kaga akwai abin mamaki a ciki. Tunda yanzu wa'annan hadisan sun nuna in kai aiki kana kafiri, in ka musulunta ana karban aikin ka. To ai bayan yayi riddan zai iya yin aikin alkhairi ko zai iya tautatawa iyayensa, zai iya yin kyauta, zai iya wani abu na aikin alkhairi sai ya musulunta. To hadisan sun nuna in ya musulunta za a rubuta masa ladan aikin da yana kafiri bayan ya musulunta. Yanzu sai a ce to kuma wa'incin da yana musulunci bayan ya yi ridda, daga baya dawo musulunci, a ce kuma ba za a rubuta masa ladan su ba? Kaga ai mun babu aula a ce a rubuta masa ladan aikin da yana musulmi fiye da a ce a rubuta masa ladan aikin da yana kafiri. To in ko har za a rubuta masa ladan aikin da yana kafiri, min babu aula a rubuta masa ladan aikin da yana musulmi. Da fata an gane? Da dan haka magana mafi inganci ta malamai shine magana Imam Shafi'i, shine cewa dukkan wanda ya ridda ya dawo musulunci, to aikin da yana bayi shi ma ya dawo. Idan mata ce ita ma ta dawo, amma da sharadi kafin ta kare idda. Idan mutum ya ridda ya dawo musulunci matarsa ba ta kare idda ba, to shikenan ta dawo a matsayin matarsa, ba sai an daura aure ba. Amma in ta riga ta kare idda, to shine wato a lokacin za a sake daura musu sabon daura aure. Da sauran bayanan da malamai suka yi, idan mutum ya leƙa littattafan fiqihu sun fadada bayani, sai mutum ya samu karin ilimi akan wannan. A wajen abinda aka yi na nassanta cewa fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, in kun lura sai aka ce fi duniya wal akhira, ayyukan sun lalace a duniya da lahira. To ya za mu yi mu fahimci lalacewar ayyukansu a duniya da kuma lalacewar ayyukansu a lahira? Domin nan kamar ana dada ƙara zarginsu ne. To aikinsu ya lalace a duniya, to lalacewar aikinsu a duniya shine za a zare musu tasirin kalmar shahada. A duniya za su rasa amfanin da kalmar shahada take wa musulmi. Kalmar shahada tana karewa mutum jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa, ko? Idan mutum ya yi kalmar shahada, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. An gane ko? Ai ta anwarce ne in yaki mutane har sun shaida ba abin bauta sai Allah. Idan suka shaida ce asimu minni jima'ahum wa amwalahum wa aradahum illa bi haqqil islam, aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Idan har suka faɗi kalmar shahada, to sun samu kariyar jininsu daga gare ni, da kuma dukiyoyinsu ba za a ribace dukiyarsu a matsayin ganima ba, haka kuma mutuncinsu ya samu kariya. To idan mutum ya yi ridda, kaga ya rasa wannan, kaga yanzu ba maganar cewa za a kare, hukuncinsa ma hukuncin kisa ne. Wannan kenan, da haka ya rasa wannan a musulunci. Haka kuma sallah da ake yi wa gawa bayan mutuwa, shi ba za a yi mashi sallah ba. In mutum ya mutu a matsayin murtaddi, za a yi mashi sallah? Ba za a yi mashi sallah ba, kaga ya rasa wannan. Haka kuma ba za a binne shi a makabartan musulmi ba. In mutum ya mutu a matsayin murtaddi, ba za a binne shi a makabartan musulmi ba. Haka kuma matansa ta saku, da zaran musulmi ya yi ridda, to wato matansa ta saku. Idan bai dawo ba kamar da muka yi bayani, har ta kare idda shikenan, ko da ya dawo to sai dai a yi maganan sabon ɗaurin aure. Haka ɓangaren gado, idan mutum ya yi ridda, kaga babu gado tsakaninsa da 'yan uwansa musulmi, shi ba zai gade su ba, su ma ba za su gade shi ba. Wajen ba za su gade shi ba, nan ne malamai suka yi maganganu. Akwai malaman da suke ganin shi musulmi zai iya gadan kafiri, kafiri ne ba zai gade musulmi ba. Akwai kuma da suka tafi akan cewa a babu gadan ne gaba ɗaya, wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ya fi karkata ɓangaren cewa wato shi kafirin musulmai za su iya gadansa. musulmai za su iya gadan sa duk da ba shine abin da malamai suka karfafa ba malamai sun fi karfafa cewa babu gadan duka ta kowane bangare shi musulmin ba zai gadi kafirin ba kafirin ba zai gade shi ba suka yi hujja da hadisin usama da manzon Allah ke cewa la yarisul muslimul kafir wala al kafirul muslim musulmi ba zai gadi kafiri ba kafiri ma ba zai gadi musulmi ba to wannan anan malamai suka karfafa amma idan aka shiga irin wannan matsalar matsala mai tsanani mutum ya babanka ya mutu kafiri ne game da miliyan kudi da yawa a banki wataƙila kai kadai ne dan sa ko kuma sauran diyan duka su ma kafiran ne in sun gadi dukiyar kawai za su je ne su yi ta gina coci coci su yi ta buɗe gidajen giya su yi ta ashararanci da dukiyar malamai suka ce gara ka karba ko malaman da suka tafi akan cewa gara ka karba suka tafi akan waccan fa'inta in akwai irin wannan amma in abin da bai taka kara ya karya ba ya mutu aka kawai wanda amma iya bar makudan kuɗi da yawa kuma kai ga ka talaka dukiyar in ka karbo ta zaka iya amfanin ka ta amfani musulunci akwai malaman da suke ganin kara iya karba sai ya hujja da wani hadisin da Imam Tabari ya fitar duk da hadisin bai inganta ba amma ko malamai suna hujja da shi a nan dan haka wannan shine abin da zai rasa a duniya da sauran abubuwan da ba ambata ba fa ulaika habitat amaluhum fid dunya sannan Allah ta'ala yace kuma fil akhirah habitat amaluhum fid dunya yace wal akhirah rushewar aikin su a lahira shine sha'anin su zai zama kamar sha'anin kafiri me ne sha'anin kafiri a lahira zai dawo ba a wuta zai dawo ba a wuta har abada shi yasa gaba ta kaba yace wa ulaika ashabun nar kuma wa'annan sune yan wuta ay ahluha almulazimuna laha sune yan wuta wanda zasu lazimce ta su dawoma a cikin ta har abada Allah yace kuma hum fiha khalidun kuma su a ciki zasu dawoma wannan kamar ta akidi ne na wancan ulaika ashabun nar din kamar ana karfafa shi ne su yan wuta ne sannan kuma a ciki zasu dawoma anan ana nuna cewa lalle shi murtaddi zai dawoma ne a cikin wuta har abada ba maganan fituwa da shi da kafirai da mushrikai duka ɗaya ne za su dawoma a cikin wuta ba maganan fituwa ulaika habita a'maluhum fid dunya wal akhirah Allah yace wa inna ayyukan su sun lalace a duniya da lahira yace kuma ulaika ashabun nari kuma wa innan sune yan wuta hum fiha khalidun kuma su a cikin ta za su dawoma daka a takeice Allah ta'ala yace yas'alunaka an shahril haram qitalun fi suna tambayar ka dangance da watanni masu alfarma hukuncin yaki a cikin su kul kace da su qitalun fihi kabir yaki a cikin wayannan watannin babban zunubi ne wasaddun an sabilillah amma toshe mutane daga bin hanyar Allah wa kufrun bihi da kuma kafircewa Allah wal masjidil haram da kange mutane daga masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu da kuma fitar da mutanen sa daga cikin sa akbaru indallah shine mafi girman laifi a wajen Allah wal fitnatu akbaru min al qatl ita kuma fitina ita ce mafi girma daga kisa wala yazaluna yuqatilunakum kafirai ba za su gushe ba za su ci gaba da yakar ku hatta yurdukum an dinikum har sai sun sa kun yarda daga addinin ku in istata'u inda za su samu iko haka wa man yartadid minkum an dini dukkan wanda ya yarda daga cikin ku daga addinin sa fa yamutu wa huwa kafirun kuma ya mutu alhali yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum to wa innan ayyukan su sun lalace fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ulaika ashabun nari kuma wa innan su da yan wuta hum fiha khalidun kuma su a cikin ta za su dawoma sai Allah yace innal ladina
amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim
Allah ta'ala yace innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim wannan ayar bayan Allah ta'ala ya bayyana makomar waɗanda suka yi ridda daga addinin su sai Allah ta'ala ya biyo bayan wannan da bayanin makomar mu'minai wanda suka yi gaskiya akan imanin su suka tabbata akan imanin su Allah ta'ala yace innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah lalle wa'annan da suka yi imani wal ladhina hajaru da kuma waɗanda suka yi hijira wajahadu kuma suka yi jihadi suka yi kokari fi sabilillah dan daukaka kalmar Allah ulaika kaga wa'ancan yarjuna rahmatullah sune suke fatan samun rahmar Allah wallahu ghafurur rahim shi kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai Imam Ar-Razi da yazo wajen bayanin alakar wannan ayar da ayoyin da suka gabata sai ya ambaci fuskoki guda biyu kuma ya kawo dalilai daga magabata ya ambaci fuskoki guda biyu da suke alakanta wannan ayar da ayoyin da da suka gabata. Fuska ta farko yace Abdullah ibn Jahsh, wanda aka tura shi da rundunar yakin nan da muka yi bayani, wanda har ya kashe wannan kafirin Amr ibn al-Khadrami. To shine a lokacin da hakan ta faru, sai aka samu wasu daga cikin mutane suna cewa waɗannan sahabban dai da suka aikata wannan kuskuren, koda dai ba su da zunubi tunda sun ga an wanke su, to koda dai ba su da zunubi, amma dai wancan aikin da suka yi ba su da lada. Kun gane? Tunda sun saba wa umarnin manzon Allah, sun saba doka, sun yi kaza, koda an wanke musu zunubi tun an wanke su an ce ba su da laifi, amma dai ba su da lada akan aikin da suka aikata. Wannan jihadin da suka je suka yi suka yi kaza, ba su da lada akai. To Abdullah ibn Jahsh da ya samu labari sai ya je wajen manzon Allah ya ce, ya Rasulullah, hab annahu la iqaba alaina fi ma fa'alna, a kaddara cewa ba mu da laifi, ko kuma wato a tafi akan cewa ba mu da laifi akan abin da muka aikata, ba wai yana shakka bane. A wannan kalmar hab din ba ta fa'idantar da shakka, a gane ko? Duk da cewa, kamar da Hausa ne kace duk da cewa ba mu da laifi, wannan kalmar za ta fi dacewa, duk da cewa ba mu da laifi akan abin da muka aikata, fa hal natma'u minhu ajran wa thawaban, shin za mu yi kwadayin lada da sakamako akan wannan yakin da muka yi? Ina ce fa nazalat hazihi al-aya, sai Allah ya saukar da wannan aya, wanda suka yi imani, kaga shi mai imani ne, li'anna Abdullahi kana mu'minan wa kana muhajiran wa kana mujahidan, ha kaga Abdullahi ya cika wa'innan sharuda, innal ladhina amanu, kaga mu'mini ne, sahabi ne, su ne manyan mu'minai. Allah ya ce kuma wal ladhina hajaru, kaga yayi hijira daga Makka ya dawo Madina, domin da mahaifiyarsa da baban manzon Allah wa dukani shi ma ba Quraishi ne, an gane? Sannan kuma yayi jihadi tunda ya je ya yaki wa'innan mutanen, tunda wannan jihadi shine na farko ma kafin a yi yakin Badar aka yi shi, ya riga yakin Badar, kaga yayi jihadi saboda waccan fuskantar kafirai da suka yi har suka kashe wani daga ciki suka samu wannan ganima. To kaga Allah ya ce to wa'innan yarjuna rahmatullah, suna fatan samun rahmar Allah, kaga sai ya samu amsar tambayarsa. Abu na biyu da malamai suka faɗa dangane da alakar wannan ayar da ayoyin da suka gabata, suka ce Allah ta'ala lamma aujaba al-jihada, a lokacin da Allah ya wajabta jihadi a ayoyin da suka gabata, inda yake cewa kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum, lokacin da Allah ya wajabta jihadi a cikin wa'innan ayoyin, ya kuma bayyana cewa barin jihadin yana zama sababi na kai mutane zuwa ga narkon azaba da samun kaskancin rayuwa a duniya, to sai Allah ya biyo bayan wannan da ambaton sakamakon wanda zai tashi yayin jihadi. Kamar nan ana son a bayyana sakamakon masu jihadi, tunda can kamar ba a bayyana sakamakon ba, kamar can an yi bayanin wajibcin jihadi da kuma wanda bai yi shi ba ko yayi sakaci da shi, to ga halin da zai samu kansa a duniya da lahira. To nan sai ake so kuma a faɗi falalar ita jihadi, sai Allah ya ce innal ladhina amanu wal ladhina hajaru. To wannan kamar ya kasance salo ne na Alkur'ani, idan an tsoratar sai a kwadaitar, na salo ne na Alkur'ani, idan Alkur'ani ya zo ya kwadai ya tsoratar da ku, kaga can an tsoratar da ku game da sakaci da jihadi, dan kuma sai ake so a kwadaitar da ku game da amfanin jihadi da kuma ainihin romansa, ake so a kwadaitar da musulmai game da amfaninsa da romansa. To kaga wannan akwai kyakkyawar alaka a tsakanin wancan, tsakanin wannan ayar da kuma ayoyin da suka gabata. Allah ta'ala ya ce innal ladhina amanu, lalle wa'annan da suka yi imani, lafazin al-iman daga alladhina amanu daga al-iman ne, kalmar iman kuma shine at-tasdiq, a lugar larabci shine at-tasdiq. Ina za mu samu wannan a Qur'ani? Shine fadin Allah ta'ala dangance da ƴan uwan annabi Yusuf a lokacin da suka ce wa babansu, ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiq, sai kai baka zama mai wato yarda da mu ba, ba za ka zama mai gaskata mu ba, koda ko da gaske muke. Kaga sai suka ce, kaga basu cewa ma anta bi sadiqin lana, basu cewa ma anta bi mu'minin lana. Kaga nan ma'anar kalmar bi mu'minin lana shine kai baka zama mai gaskata mu ba, abinda zamu faɗa ba za ka gaskata ba koda ko da gaske muke. To kaga anan sai zama ma'anar al-iman shine mai at-tasdiq, at-tasdiq gaskatawa, wannan a lugar larabci kenan. Amma a yare na shari'a, idan aka ce al-imanu ma'anansa at-tasdiqul mustalzimu lil qabul wal iz'an, shine gaskatawa wadda take lazam ta karba da kuma janyuwa ka karbi abinda Allah ya zo maka da shi kuma ka jayu ga dokokin da aka kafa maka sai zama ma'anar sa anan ai innal ladhina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir lalle wa'annan da suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzaninsa da ranar lahira wastaqamu ala tariqil haqqi suka tsayo akan hanyar gaskiya wa'azanu li hukmihi suka jayu ga hukuncinsa wastajabu li awamirillahi wa nawahi suka amsa umarnin Allah suka guji hanunsa Allah yace kaga wa'annan sannan wallazina hajaru da kuma wadanda suka yi hijira lafazin wallazina hajaru wannan jumlar ma'tufa ce alama sabaka an yi adafinta ne akan jumlar da ta gabata abinda suke kira min babi asfis sifat an yi adafin sifa ne akan sifa duk da yake da fadin Allah ta'ala sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa sai ce wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al mar'a ha wannan atfin sifa ne akan sifa wannan ma'tufat kin duka an yi su dai dan wato atfi ne na sifa akan sifa domin abin sifatawar guda ɗaya ne sabbih isma rabbikal a'la to rabbikal a'la din ne shine allazi khalaqa fa sawwa shine kuma wallazi qaddara fa hada shine kuma wallazi akhraja al mar'a duka shine kaga adafin sifa ne akan sifa mun gane kalmar wa hajaru daga nan ne aka samu al hajaru kalmar wa hajaru din daga al hajaru ne al hajaru shine kaurecewa shine attarku al hajaru a lugar larabci shine attarku ka bar abu wato ka kaurecewa abu daga nan ne suke cewa hajartu fulanan na kaurece ma wani idan ka daina mu'amala da shi suke ce na kaurecewa wani idan ka daina masa magana wannan shine ma'ananta a lugar kaurecewa amma a shari'a tana da ma'anoni guda biyu akwai ma'anal am akwai ma'anal khas ma'ananta ma'anal am shine hajru ma harrama Allahu azza wa jalla hijra da ma'ananta gamammiya shine kaurecewa abinda Allah ya haramta kaurecewa me abinda Allah ya haramta ka kaurecewa duk abinda Allah ya haramta ka tafi zuwa ga abinda Allah ya halatta yake so ya wajabta to wannan shi ake cewa hijira kaga kayo hijira daga abinda Allah ya hana ya haramta zuwa ne zuwa abinda Allah ya halatta maka ya wajabta maka kamar da Allah kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu mai hijira shine wanda ya kaurace wa abinda Allah ya hana masa wannan shine hijira bi ma'anal am bi ma'ana al-am hijira da ma'ananta gamammiya shi da ka kaurace ma duk abinda Allah ya hana wannan kaga gamammiyar ma'ana ce sannan akwai hijira da ma'ananta khas bi ma'anal khas hijira da ma'ananta wato ma'ana wadda take al-khas shine mutun ya kaurace daga garin sa ya kaurace ya bar garin sa huwa an yahjura al-insanu baladahu wa watanahu lillahi wa rasulihi mutun ya kaurace ya bar garin sa ya bar dukiyar sa ya bar garin sa da dukiyar sa da abokanan mu'amalar sa da sauran sa ya koma wani gari kuma yayi wannan hijira lillahi wa rasulihi kamar yazo a hadisi ومن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله الى الله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله تو متين يبر غرنسا يبر دوكيرسا يبر كوماي ناس هجرا daga garinsa ya koma wani gari dan Allah dan manzon Allah mana inda zai samu damar yayi addinin sa da kyau ya kasance garin da yake din gari ne da kafirci ba zai yi wai tsayar da addinin sa ba a garin yanda ya kamata to sai yayi hijira saboda ya samu inda zai je tsayar da addinin sa ya tsayar da addinin sa yanda ya kamata ya kuma samu kariya ga rayuwar sa ba zai karkace ba talalladiya ba za ta dauke shi ba domin in kana garin kafirci ko da ka samu damar yin addinin kana dan yi to akwai shubuhohi da yawa akwai talalladiya akwai tasirin zama da kafirai wanda zai yiwa mutum tasiri ya kawo masa matsala a cikin imanin sa amma idan mutun yayin hijira ya koma garin musulunci inda musulunci ake yi to kaga zai samu goyen zai samu karfin gwiwar yin addinin sa shi yasa mutum wanda ya take san kai ya kashe wajen mutun 100 da yaje ya nemi shawaran wani malami sai malamin yace masa me ka bar garin da kake ka koma wani gari kaza can mutanen kirki ne kaga can a lokacin tuban ka zai tabbata dan can gari ne da ake ibada zaka samu kwarin gwiwar da zaka yi ibada har imanin kai ya karfi to haka ake so dan haka hijira da wannan ma'anar ma'anahal khas wanda ake ita ce ake nufi anan shine mutun ya kaurace daga garin kafirci ya koma garin musulunci imma mutun ya kaurace daga garin kafirci ya koma gari inda zai iya yin addinin sa ta iwa shi ma ya zama na kafircin ne kamar yadda sahabbai yazo ba inda za su je sai suka je garin Najashi kaga Najashi sarki ne lokacin kafiri ne daga baya ne ya musulunta gari ne na kafirci amma can ne za su samu damar su yi addini to ta iwa garin musuluncin ba za ka samu ba za a in ka je ba za a barka ka zauna ba za a kore ka ko za a abin nan amma akwai inda za ka je ka yi addinin ka da kyau to sai kai hijira ka koma can bukata dai inda za ka je ka yi addinin ka yanda ya kamata kuma inda za ka samu ƴan uwa musulmai da za ku yi addinin tare da su domin akwai ibadodi wanda suke jama'iyya akwai ibadat ibadodi wanda suke ana yin su ne na jama'a na tare wanda in ba ka samu abokanan tafiya ba to wayannan ibadodin ba za ka iya yin su irin su juma'a a irin su idi da sauransu kaga duk wannan ba za ka same su ba matukar kai kadai ne koda ko an barka kai addinin naka to kaga ne sai zama akwai tawaya akwai raguwa dan haka in ka koma garin musulunci to zai fi yanda za ka samu ƴan uwa musulmi inda za ku gudanar da addinin ku yanda ya kamata shi yasa a hadisi manzo Allah yake cewa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi yace wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw imra'atin ko yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ile manzo Allah yake cewa wanda yake ya hijran sa yayi ne zuwa ga Allah da manzansa to zai samu ladan hijrar da yayi zuwa ga Allah da manzansa don da yayi da ikhlasi da kyakkyawan niyya amma wanda yazo yayi hijran ne lidunya yusiba saboda duniya da yake so ya samu ko kuma wata mata da yake so ya aure ta to hijransa ta danganta da abin da yayi hijira saboda shi naka in kai hijira kai hijira ne dan ka samu duniya kaga ba ladan hijira baka da ladan hijira sai abin nan da kaje in ka samu to in ma baka samu ba kai ka sani to shi yasa hijira ana son ayi ta ila Allah wa rasulihi mutun yayi ta lillahi wa li rasulihi hijran yayi dan Allah da manzansa hijira dan Allah shine kai dan Allah ka kuma bi dokokin Allah sannan hijira dan manzo Allah shine kuma kai hijira bisa tsari na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka samu inda zaka je kai addini bisa koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to abinda ake nufi da hijira a cikin wannan ayar shine zata iya kunsar ma'anonin guda biyu duka zai zama hijira bi ma'ana al'am da kuma hijira da ma'ana al-khas sai iya kunsar hijira da ma'ananta gamammiya ka kaurecewa wanda suka kaurecewa abinda Allah ya hana suka dawo ba abinda Allah yake so yayi umurni sannan kuma zata iya kunsar hijira bi ma'ana al-khas shine wanda suka kaurace daga garin kafirci su da suka baro garin makka suka dawo ina suka dawo garin madina to su ne wannan hukuncin zai tabbata a gare su to mene ne hukuncin hijira din a musulunci har yanzu tana nan ko an soke ta magana mafi inganci ta malamai har yanzu hijira tana nan wancan hadisin da annabi ya ce la hijrata ba'da al-fath wannan hadisin ba wai ana nufin babu hijira wato bayan an yi fatuhu makka ba bayan ana nufin shi kadan yanzu babu hijira ba wato ana nufin hijirar da aka wajabta a wancan lokaci to yanzu an dauke wannan wajabcin da an wajabta kowa yayi hijira da wanda yake makka ya koma madina wanda ma ya musulunta a garin su ana son yayi hijira daga garin su ya zo madina dan a kara wa mai daular musulunci karfi a kara sojoji na musulunci da sauran abubuwa irin wannan shi yasa aka wajabta hijira lokacin da aka yi fatuhu makka sai aka ce wannan wajabcin yanzu ya tashi da cewa dole kai hijira ka koma madina yanzu ba wannan wajabcin zaka kana iya zama a garin ku yanzu kai addinin ka amma in garin naku har yau ya zama garin naku ba zaka iya yin addinin naka yanda ya kamata ba to har yanzu akwai wajabcin hijira akan ka idan ka ki yin hijira ka zauna anan aka hana ka yin addinin har ka mutu mala'iku suka zo daukar ranka za su tambaye ka fima kuntum me yasa me aka yi haka qalu kunna mustatafina fil ard zai ce mu masu rauni ne a ban kasa zai ce alam taku abdullahi wasi'a kasar Allah ba mai fadi bace fatuhajiru fiha ku yi hijira cikin ta me yasa baka yi hijira ba kaga mutum baya da uzurin da zai gabatar wa Allah da haka sai a kama mutum da laifin rashin hijira da haka hijira har yanzu bisa magana mafi inganci wajibi ce anan ko muna fa'intar falalar imani da falalar ita kanta hijira da Allah yace innal ladhina amanu wal ladhina hajaru alle wa'annan da suka yi imani da kuma wadanda suka yi hijira yace kuma wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi dan daukar kalmar Allah wannan gabar ta wajahadu fi sabilillah ita ce wanda zamu tashi daga kanta idan mun zo karatu ne zuwa insha Allah wanda lokaci yayi da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada kurakure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله